أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'ad, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yan uwa masu kallon mu da sauraron mu ta kafar yaɗa labarai ta Sunna TV EKS, muna muku gaisuwa ta addinin Musulunci. Sannan muna ƙara godewa Allah subhanahu wa ta'ala, wanda cikin ikonsa da ganin damarsa da falalarsa ya ba mu ikon haɗuwa da ku a darasinmu mai taken haɗa nasoshi, ko yadda ake haɗa wato nasoshi, wanda muna magana ne akan alqur'ani, kenan nasi na alqur'ani, ba mu shiga cikin na hadisi ba, duk da yake akwai na hadisi. To wannan insha Allah ta'ala shine darasin mu na 42, in Allah ya so zamu gabatar da shi yanzu nan. Muna tafiya da littafai guda biyu. Littafi na farko, daf'u ihami littirab an ayati alkitab, na al-Sheikh Muhammad al-Amin al-Shanqiti al-Allamah al-Qur'ani, da kuma littafi na biyu da muke tafiya da shi, as'ilatul qur'ani al-karim wa ajwibatuha, na Muhammad bin Abi Bakr bin Abdul Qadir al-Razi. Muna hada wannan littafin ne guda biyu. Idan dukkan su sun kawo aya, mu kawo ta. Idan kuma wani ya kawo aya, wani bai kawo ba, sai mu duba wacce yake ta gabata cikin jerin ayoyin alqur'ani, mu fara bayani kanta. Darasin mu na 41, mun tattauna akan wata mas'ala, hatta kawo mu cikin tafsiri na Ibn Kathir akan wata wato mas'ala, wadda kuma wannan mas'ala kin tana da muhimmanci wajen haddi na wato baiwa idan ta yi aure ko ko ba ta yi aure ba. To shi yasa muke son wannan mas'ala, in zamu dan koma baya mu dan yi bita akan ta domin mu gabatar da bayani gurgurdan hali, saboda iskalin da akwai cikin wannan aya da maganganu na malamai. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar. Allah kuma ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin ayyukan mu gaba daya. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance makomin mu da mu da ku gaba daya. Malam yake cewa fadar Allah subhanahu wa ta'ala a cikin tafsiri na Ibn Kathir, wa qawluhu fa idha uhsinna fa in atayna bi fahishatin fa alayhinna nisfu ma 'ala al-muhsanati min al-'adhab. Kenan fa idha uhsinna, idan su bai mata kenan suka yi aure, dan nan abin da ya fi fitowa a fili shine a ce su yi aure. Fa in atayna bi fahishatin, idan suka zo da suka yi alfasha suka yi zina kenan, fa alayhinna nisfu ma 'ala al-muhsanati min al-'adhab, suna da rabin abin da za a yi ma wato baiwa wato na azaba. Rabin abin da za a yi ma baiwa na azaba na ya idan ta yi aure, ma'ana za a jefe ta ne kamar yadda nasoci sun ka tabbatas. To shi ko kisa bai rabuwa, bai yiwa a ce ga rabin kisa. To yanzu ya za a yi? Malam ya fara kawo sabani. Na farko yace an yi sabani a cikin karanta wannan aya, mun gabatar da wannan. Wasu sun karanta ahsanna, wasu sun karanta uhsinna. Imamu Hamza da Imamu Al-Kisa'i da Imamu Khalaf da Imamu Shu'ba sun karanta ahsanna, wasu sun karanta uhsinna. To wajen fassara, waɗansu malamai suka tafi cewa duka ma'anar waɗannan kira'o'i ma'anar su guda kenan. Wasu sun ka tafi cewa abinda ake nuhi da al-ihsan huna al-islam, kenan idan suka shiga wato musulunci. Waɗansu malamai sun faɗi wannan. Waɗansu kuma daga cikin malamai suka ce a'a, na abinda ake nufi idan suka yi shiga musulunci kuma suka zamanto kamammi, dama an san su kamammi ne, domin wanda ba kamamme ba shi dama an san ɗabi'arsa. Waɗansu kuma daga cikin malamai suka tafi cewa a'a, wato ana kira'o'in ta bambanta. Ina fata an fahimce ni. Kinan su a wajen su, idan anka ce uhsinna idan suka yi aure, an gane ko? Amma idan anka ce ahsanna, an gane ko? Kinan ma'anar shi ba aure yake nufi ba kenan idan suka shiga musulunci. Kinan sai ya zamanto kira'a ta ahsanna ta nuna sun shiga musulunci, in ba musulmi bane kenan babu wannan hukunci akan su. Sannan uhsinna tana nufin idan suka yi aure. Kinan sai ya zamanto da aure da musulunci za a hada guda biyu, sannan hukuncin ya tabbata a gare su. Ina fata an fahimce ni. Malam ya kawo cewa, duka mun gabatar da wannan bayani cikin darasin da ya gabata, cewa jamhurin malamai sun tafi cewa ita baiwa idan ta yi zina to tana da bulala 50. Jamhur sun tafi akan wannan. Musulma ce ko kafira ce, ma'ana kiran koda ba kitabiya ce Krista ko kuma ba Yahuda, domin ita ce ake nufi kafira, wadda musulunci ya yarda musulmi ya aure ta. Don mu fahimci maganar malam da kyau, ko ta taba yin aure ko ba ta taba yin aure ba, kinan nan babu bambanci tsakanin ko ta taba yin aure ko ba ta taba yin aure ba, kawai dai tana da bulala 50. Malam ya ce tare da cewa abinda aya take nunawa مع أن مفهوم الآية يقتضي أنه لا حد على غير المحصنة. مفهوم الآية نقول شيء وود بتتبين أوريبا. أنغانيكو باب حد أكنتا. دومين تأتي فإذا أحسننا. إذا سكي أوري. تو إذا نكو بتتبين أوريبا. وشي ما ليجي القرآن نقول شيء باب ولا حد أكنسو. إن أبتا أنفهمتيني. كنن لا حد على غير المحصنة ممن زنا من الإماء. وأن سكي زنا دقتك باجي. مالن يتي وقد اختلفت أجوبتهم عن ذلك مالمي سنجي ساباني ودن بعد أمسا أكن ونن مالن يتي فأما الجمهور جمهور فقالوا سنكتي لا شك باب شك أن المنطوق أبن دي يزو منطوق يعني أنت منطوق اسم المفعول نطق ينطق شيني ياي فروتي أما ودن بعد من أصول الفقه أنا نفهم ما دل عليه اللفظ في محل النطق أبن دي لفظي النون شي تفسكر أبن دي أنك فروتي دي شي مالن يتي الأسد كواس زاكي أكي نفي to abin da wannan kalma ta nuna na fa idha uhsinna kenan idan suka yi aure in mun dauki aure ake nufi muqaddamun al mafhum za a gabatar da shi akan abinda wato an ka fahimta ma'ana cewa ma'anar jamhur da suka saba tunda shi qur'ani ya kawo fa idha ahsanna to kenan idan ka saba ma wannan fahimta an gane ko kenan abu ne wanda yake ba za a karbe shi ba mallan yace to sun bada amsa su malamai sun ka ce wa qad waradat ahadithun ama fi iqamati al hadd ala al ima kenan akwai hadisan da suka nuna ana ma baiwa haddi kenan ba haka ne kawai sun ka doki ra'ayin ba fa qaddamnaha ala mafhumil aya sai mun ka gabatar da su akan mafhumin aya tunda yace idan suka yi aure ayi musu haddi kenan idan ba su yi aure ba ba su da haddi shi ne abin da aya take nunawa to amma saboda hadisi sun zo musamman hadisi na Ali ibn Abi Talib wanda yana cikin sahih Muslim wanda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yayi khutba wata rana yake cewa aqimu ala ariqaikum alhadd ku tsayar da haddi akan bayinku man ahsanna minhum wadanda suka taba yin aure wa man lam yuhsin da wanda bai taba yin aure ba an yanci arraqiq ana nufin bawa ko mace ko namiji duka suna shiga kinan wannan ya nuna da wanda ta taba yi da wanda ta taba yi ba duka ana yi musu wato haddi shine amsa wanda jamhur suka bayar amsa ta biyu kuma akwai daga cikin malamai wadanda suka tafi cewa ita baiwa anna al'ama idza zanat wa lam tuhsin fala hadda alaiha babu haddi akan ta tunda haddi shine abinda alhadd da zalunci abinda an ka sama iyaka ina fata an fahimci da ha karami in an ce hadda kuma da ha babba shine abinda ya ruguje sai mun yi hattara ina fata an fahimci in kuma an ce alhadd da wato ha karami mai ballo ko mai ruwa kamar da suke cewa shine nufin kumatu shi yasa ma'anar harafi tana iya canza ma'anar kalima duk da yake wani lokacin kuma sai ka iske duka ma'anar ba ta canza ba ko da harafin ya canza wannan kuma galibi ana samun shi tsakanin sinun da sadun lasta alaihim bi musaitir ko bi musaitir duka ma'anar su guda ihdinas siratal mustaqim da siratal mustaqim duka ma'anar su guda kuma da sinun da sadun amma galibi in harafi ya canza ma'ana tana canzawa sai mun yi hattara mallan yace wa inna ma tudrabu ta'diban su wadanga malamai sun ce za a buge ta ne dan saboda wato yi mata ladabi ina fata an fahimci wannan kuma mallan yace an ruwaito wannan riwaya daga Abdullah ibn Abbas radiyallahu an sannan kuma Imam Tawus aka haka ya tahi da Sa'id ibn Jubair an gane ko da Abu Ubaid al-Qasim ibn Salam da kuma Dawud Ali al-Zahiri mai mazhaba ta zahiriya ko manhaji na zahiriya an gane ko fi riwayatan anhu daga wata riwaya kidan ba riwaya guda bace akai gare shi wa umdatuhum su abin da yasa suka tafi hujjarsu ya an ce umda shine kamar rukuni mafhumul aya sun kalli mafhumi na aya wa huwa min mafahimi shart ina da cikin mafhumu shart wa huwa hujjatun inda aktharihim hujjati a wajen mafi yawancin su duk da yake su zahiriya anan tana yiwa su saba mazahirin su tunda su busu yarda da abinda ake kira wato abin nan ba al mafhum ko al qiyas abinda ta fuskar waren jiralafi za a fahimta sa kaga su zahiriya suna saba ma sauran fuqaha akan wannan kidan bai dace ma a ce magana su ta ba shi yasa ma ce wata riwaya daga gare shi tana yiwa kafin ya kafa wannan mazhaban ne ko kuma talallabiya ce irin ta dan adam ya saba ma abin da yake akan shi wani lokaci in yagga zai shiga cikin matsaki mallan yace fa huwa muqaddamun ala al-umum indahum ana gabatar da wato mafhumu shart akan al-umum abinda yazo ya hade kowa da kowa tunda shi azaniyatu wazani ya hade dukkan mazinaci to amma da anka ce fa idza uhsinna su bayin nan idan suka yi aure to kaga wannan mafhumin shi idan ba su yi aure ba kaga sai suka gabatar da shi akan dukkan mazinaci ana masa bulala dari su akan haka suka tafi ina fata an fahimce ni kenan su a wajen su sai dai ayi mata bugu tunda shi hadisi ya ce ayi mai haddi amma bai ce ayi mishi haddi irin na da ba yazo mutlak bai ce haddi irin na kaza ba bai ce bulala kaza ba kenan nan haddin kamar an zo ne da shi cikin hadisi amma ba kamar mustalah na malaman fiqh ba su cewa ana yi ma wato mutun haddi wannan mazhabata abin nan kenan mazhabata uku ko magana ta uku ta malamai malam yace dal anna al aya dallat ala anna al amal muhsana tuhaddu nisfa hadd al hurra aya ta nuna cewa ita baiwa wadda ta yi aure ana mata rabin azaba ko mu ce rabin haddi wanda an kai ma ya fa amma qabla al ihsan kafin kuma ta yi aure fa umumatul kitabi was sunna nassoshi amma na kitabu da alqur'ani da sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam shamilatul laha fi jildiha mi'a sun nuna za a yi musu bulala 100 ka qaulihi ta'ala kamar fadar Allah subhanahu wa ta'ala azzaniyatu wazzani fajlidu kullu wahidin minhumma mi'ata jalda da mazinaciya mace da mazinaci namiji ana yi musu bulala 100 ko ne daga cikin su a yi masa bulala 100 ina fatan an fahimce ni malam yace kuma waka hadisi Ubad bin Samit kuma ka hadisi na Ubad dan Samit kenan can ya kawo ayanin ko ya kawo hadisi khudhu anni manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace ku karba gare ni ku karba gare ni qad ja'ala Allahu lahunna sabila Allah ya sanya musu hanya domin Allah ya ce wallati ya'tina al-fahishata min nisa'ikum fastashhidu alayhinna arba'atan minkum fa in shahidu fa amsikuhunna fil buyut hatta yatawaffahunna al-maut aw yaj'ala Allahu lahunna sabila wadanda suka zo da al-fasha min nisa'ikum daga cikin matanku kina ana zancin musulminan idafa ta rufin musulmi fastashhidu alayhinna arba'atan minkum ku sanya musu shaidu guda hudu fa in shahidu idan suka yi shaida fa amsikuhunna fil buyut ku rike su a cikin gidaddaji kina a farko sai ku hana su fita shine hukunci fa amsikuhunna bil buyut hatta yatawaffahunna al maut hasai in mutuwa ta same su aw yaj'ala Allahu lahunna sabila ke akina aw hatta yaj'ala Allahu lahunna sabila ko sai in Allah ya sanya musu wato ya sama musu hanya mafita to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace to Allah ya sanya musu mafita al bikru bil bikri juldu mi'atin kenan idan saurayi da saurayi kenan saurayi da budurwa ake son a ce anan don mai a ce bil bikrati ba idan suka yi zina jildu mi'atin za a yi musu bulala 100 wa taghribu am za a daure su ko kuma a fasar don su malamai za a fitar da su daga cikin gari shekara 1 ba su dawo ba ko shekara 1 suna daure kenan wannan ya nuna cewa hukuncin su ga yadda ake yi wasayibu ita ko wato asayib wadda take ta taba yin aure ko namijin da taba yin aure jildu mi'atin za a yi mishi bulala 100 wa rajmuha bil hijara za a jefe su da wato alhijara wato abin da ke duwa su wannan yana nuna cewa kenan ana yi masa bulala 100 sannan kuma a jefe shi duk da yake wannan hadisi wanda Usman bin Affan suka ce to wannan bulala 100 an shafe shi a ƙarshe jefewa kawai ake yi ba a yin abin nan akwai maganganu da dama sai mutun ya diba cikin tafasir na ayatul ahkam na mazhabobi daban-daban da kuma littafan da an kai na ayatul ahkam dai a takaice mutun zai ga abin nan kenan waɗannan sun nuna ana yi musu bulala wato 100 to nan kuma sai hadisi ya ce an taba aure jefewa za su yi ina fata an fahimce ni kenan su a wajen su idan ta yi aure jefe ta kawai za a yi tunda an ce wadda ta taba yin aure ina fata an fahimce ni domin wajen su Dawudu Zahiri su kawai lafazi am za a amfani da shi malam yace wa huwa fi ghaayati ad-da'f wannan ra'ayi yana da rauni kwarai da gaske li anna Allah ta'ala domin Allah subhanahu wa ta'ala idza kana amara bi jildil muhsanati min al-ima' idan Allah ya umurci wadda ta yi aure daga cikin bayi an gane ko bi nisfi ma ala al-hurrati min al-azab ayi rabin abinda an kai ma ya azaba wa huwa 50 jildatan bulala ne 50 fa kaifa yakunu hukmuha qabla al-ihsan ya za ai ace idan ba ta taba yin aure ba ashadda minhu ba'd al-ihsan ace ya fi tsanani ace a jefe ta a kashe ta idan ya zama to mai aure an ce ai mata bulala 50 to wanda ba ta taba yin aure ba idan an ka ce ai aiki da hukunci am misali kawai ace za ai musu hukunci am haddi kawai za ai musu to kaga kenan wannan zai zama tomi zai zama to za a yi musu za a jefe ta ne kaga nasu ya ce ba za a jefe ta ba to idan ba taba yin aure ba shin jefe ta za mu yi ko ko bulala 100 za mu yi mata kenan kaga su suna iya duka a yi mata bulala 100 ko kuma ba a tafi a jefe ta malam yace wannan ra'ayi yana da rauni kwarai da gaske malam yace amsa ta hudu aljawabu an mafhumil aya bayani daga mafhumin aya wato jawabu abu thawr wani malami da ake cewa abu thawr yace fa inna min madhhabihi ma huwa aghrab min qawli dauda min wujuhin magana abu thawr ta zo da bakuwar magana wadda tafi ma ta dauda zahiri wa zalika annahu yaqul shi yana cewa fa idha uhsinna ko fa idha ahsanna aw taqira'a kenan da an ka ce fa idha uhsinna fa inna alayhinna wato nisfu ma alal muhsanatil muzawwajat, kenan idan suka taba yin aure suna da su bayi suna da rabin azabar da ake yi ma wato al muhsanatul muzawwajat, mata waɗanda suke sun taba yin aure. Wa huwa rajmu, ita kuma ce in ta taba yin aure tana ya ai abinda huddinta shine a jefe ta. Wa huwa la yunassafu, shi kuma ba a iya raba shi. An gane ko kalima ce wadda ana amfani da ita lokaci don saboda nuna rabi abu. Kaga an-nisfu rabi, yunassafu sai a ce an raba shi. Ba'd sashi, ba'd an sasanta, kina an ba wannan sashi an ba wannan sashi, shin sa ake kira sasantawa. Kama alfu dubu, tu'lafu ta shekara dubu, dole sai wannan mutum ya fahimce shi a larabci. Malam yace to sai shi wannan malamin yace fa yajibu an turjama al-amatu al-muhsana, ya zan wajibi a jefi baiwa wadda ta taba aure idza zanat, idan ta yi wato zina, shine kawai ko tana da auren ko ta yi auren ta rabu. Wa amma qabla al-ihsan, amma kafin ta yi aure shi sai yace fa yajibu jilduha 50, sai ayi mata bulala 50. Malam yace fa akhta'a, wannan malamin yayi kuskure fi fahmil aya, wajen fahimta aya, tunda ita aya ta ce idan suka yi aure rabi za a yi musu. To kaga kuma rabin nan da anka ce ai musu shi yace a kashe, kaga ya ƙara wani abu akan fahimtar aya. An gane ko? Sannan kuma wa khalafa al-jumhur fi al-hukm, hukuncin sa kuma da ya kawo ya saba abinda jumhur sun ka tafi akan shi, tunda waɗansu sun ce kawai za a yi mata bulala 50 ne, ko ba haka ba, ko ta taba aure ko ba taba yin aure ba, shine abinda jumhur sun ka tafi a hukunci. Shi ko ya ce a'a ba haka za a yi ba. Qabla al-ihsan, kawai abinda ya kamata shine abin nan. Fa akhta'a fi fahmi al-aya wa khalafa al-jumhur fi al-hukm, wajen hukunci kuma ya saba ma jumhur, tunda su jumhur su ce ana kashewa ba, shi ko ya ce wato kashewa ya kamata a yi. Kenan dai a takaice yayi kuskure guda biyu. An gane ko? Malam yake cewa bal qad qala Abu Abdullah Shafi'i, Imam Shafi'i yana cewa ana kiransa Abu Abdullah rahimahullahu, Allah ya ji kansa masa rahama, wa lam yakhtalif al-muslimuna, muslimi ba su yi sabani ba, fi alla rajma ala mamlukin fi zina, babu jifa akan mutumin da yake mamluk mallaka sai an kai fi zina idan yayi zina. Ina fata an fahimce ni. Malam yace Imam Shafi'i yace wa zalika li anna al-ayata dallat ala anna alayhin nisfu ma ala al-muhsanat min al-azab, domin ayata nuna suna da rabi, kinan idan wajen buloli ne suna da rabi, idan wajen kisa ne kuma to kuma kisan da bai rabuwa kuma ba za a ci ba za a kashe su. Wal alif wal lam fi al-muhsanat lil-ahd, shi ko al alif wal muhsanat lil-ahd, kinan ana nufin lil-ahd ne, domin kama abin da ya gabata shi yake cewa lil ahad, wa hiya al muhsanatu al mazkuratu fi awwal al aya, sune wanda anka fada farkon aya, wa man lam yastati minkum an yankaha al muhsanatu al mu'minat, kin da Allah kawo shina al muhsanat, ana nufin wato ya'ya, wal murad bihinna al hara'ir faqat, kin nan ana nufin wanda suke ya'ya, min ghairi ta'arrud li tazwijin wa ghairihi, ba tare da an hankalta ma ba ta taba yin aure ko ba taba yin aure ba, ba shi ake nufi, ana zancen ya'ya. To da anka ce wa qawluhu nisfu ma ala al muhsanat min al-azab, yadullu ala anna al-murad min al-azab alladhi yumkinu tansifuhu, shine abinda ana iya raba shi, wa huwa al-jildu, shine wato abinda Allah yake nufi wanda za a raba shi ne bulala 100 kinan, lar-rajmu ba jifa ba. Wallahu a'lam, Allah shine ba fi sani. Kaga dai a takaice wannan shine abinda malam ya kawo. Yan uwa musulmi, a karkashin wannan aya dole zamu ji zuwa ga takaitaccen magana wadda malam ya kawo, sannan mu rufe mu ci gaba da karatun mu. Malam ya dai karkashin wannan aya ka bayyane masu yawa, yace mulakhasul aya, abinda dai an mulakhas, ma'ana abinda takaitaccen magana ko yadda za a fahimtarta, annaha ita baiwa idza zanat, idan ta yi zina, aqwalun akwai maganganu daban-daban. Ahaduha, na farko tujladu 50, za a yi mata bulala 50 qabla al-ihsani, kafin ta yi aure, wa ba'dahu ko bayansa, duk dai bulala 50 ake so. Wa hal tunfa, shin za a daure ta, an ce annafi, wani lokaci malamai sun nufi a daure mutun ko annafi a doki mutun a fitar da shi daga garin su. Fihi thalathatu aqwalin, akwai magana guda uku, annaha tunfa anhu, kenan bayan ai mata buloli za a fitar da ita. Wasani, nabi la tunfa anhu mutlaqan, ba za a kore ta ba ko a daure ta gaba dai. Wasalisu, wata magana ta uku, annaha tunfa nisfu, wato nisfu sanatin ko nisfa sanatin, an gane ko kenan za a daukar da ita wata shidda ko a daure ta wata shidda. Wa huwa nisfu nafi al-hurra, shine rabin abin da za a daukore wato ya koko za a daure ta, kenan sai zaman to waɗansu sun ce a'a irin yadda ake mada shekara haka za a yi, wasu sun ce babu ma korewar, wasu sun ce a'a shi ma raba shi za a yi wannan korewa. Kin malam yace wa hadha al-khilafu fi madhhab ash-shafi'i, wannan sabani na imamu al-madhhab ash-shafi'i ne. Wa amma abu hanifa, mala yace shi ko Abu Hanifa fa indahu a wajensa annan nafya ta'zirun shi korewa ta'zirun ne kamar wani hukunci ne na darabtarwa shine ta'zir da zayun ne kalimata at-ta'zir wani lokaci tana nufin hukunci na darabtarwa wani lokaci at-ta'zir tana nufin karfafawa da taimako fallazina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu la in aqaltu salata wa atitumuz zakata wa amantum bi rusuli wa azzartumuhum an gane ko ya inna arsalnaka shahidan mubashiran wa nadira litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu ana rufin wato ko taimake shi mallan yace to amma a wajen shi ta'zirul laysa min tamamil haddi bai daga cikin haddi a wajen Abu Hanifa wa innama huwa ra'yul imam ra'ayi ne na shugaba in sha'a fa'alahu in ya ga dama ya aikata wa in sha'a tarakahu fi haqqir rijali wan nisa in ya ga dama kuma ya barshi a cikin banda ya shafi hukuncin ar-rijal haqqin maza da mata kenan na ai musu wannan hukunci kenan imamu ne an kabar ma wannan shi a wajen shi bai daga cikin wato haddi wa inda malikin amma wajen imamu malik annan nafya innama huwa ala ar-rijal shi kore wannan akan maza ne kawai akai wa amman nisa su mata fala wajen imamu malik su ba za a daure su ba ko a ce a fitar da su daga cikin gari li anna zalika domin shi imamu malik ya kafa hujjar cewa wannan korewa ko daurewa misali in mun ce a fitar da su daga cikin gari ake nufi mudaddul li siyanatihinna ya ci karo da mi da kokarin siyanatihinna kare mutuncin su domin idan aka dauki mace aka yi ta inda babu ta saboda ta laifin zina karshen ta shi zai sa ta kara ma wato bijirewa وما ورد شيء من النفي في الرجال ولا في النساء كما امام مالك ya ce babu wani hukunci wanda ya tabbata ko abin da ya zo na daga nasoshi wanda yake nuna ana korewa cikin maza da mata na'am yace eh hadith ubada akwai hadisi na ubada wa hadith abu huraira da hadith na abu huraira anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi qada fi manzana ya yanki hukunci ga wanda ya zina walam yuhsan bai yi aure ba bi nafi amin a kore shi daga gari shekara daya wa iqamatul haddi alaihi kuma ai mishi haddi bulala dari kenan rawahu al-bukhari imam al-bukhari ruwaito shi mallan yace wa hadha makhsusun bil ma'na sai dai shi imam malik yayi takhsisin wannan hadisi da ma'ana kenan ba wai bai san da hadisin ba wa huwa anna al-maqsuda min an-nafi shi imam malik yace to ai abin da yasa anka ce a kore shi as-sawn dan saboda a kare ya zamanto a an fitar da shi saboda ya ji ciyon wannan abin da aka yi masa sai ya sa ya shiryu وذلك مفقود في نفي النساء su ko mata wannan ai in an ce an kore su in dai ba an samu gidan da za a tsare su ba daga gari ba a samu abin nan akwai matsala tunda ana ganin an nisantar da ita daga wanda ta saba zira da shi ko wanda ta saba harkoki da su ta je inda take bakuwa kidan halinta zai gyaru in an samu gidan da za a je ta to idan babu gida babu tsaro ai an kai ta ma abin zai kara lalacewa ne wallahu a'lam mallan yace Allah shine mafi sani kenan wannan magana ce wasani mallan ibnu kasir yace ma'ana ta biyu ko magana ta biyu annal ama ita baiwa idza zanat idan ta yi zina tujladu 50 ana mata bulala 50 ba'd al-ihsani bayan ta yi aure wa tudrabu ana bugunta ta'diban bugu na dadabi ba tare da an yanke ba ghayra mahdudin bi'adadin mahsur ba tare da an iyakance shi ba da wani adadi wanda an sha makance shi an katange shi shine mahsur da sadun mallan yace wa qad taqaddama ma rawahu ibnu jarir ya gabata kina abinda ibnu jarir ruwaito shi an sa'id ibn jubair daga sa'id dan jubair annaha la tudrabu qabla al-ihsan cewa kafin ta yi aure ita baiwa ba a bugunta wa in arada nafyahu fayakunu madhhaban bit-ta'wil amma idan yana nufin nafyahu an gane ko korewa ma'ana korewa haddin ne yake nufi fayakunu madhhaban bit-ta'wil sai ce wani zaman to wani madhhaba wata madhhaba ce kenan an gane ko ta Sa'id ibn Jubair wadda ta hanyar ta'wili na an gane ko ya kawo ta fuskar ta'wili domin in yace la tudrabu qabla al-ihsan ba a bugunta kafin ta abin nan kenan in yana nufin ba a bugunta haddi to wannan babu matsala amma in yana nufin a ba a bugunta kwata-kwata fa yakunu madhhaban bit-ta'wili sai mun to wata madhhaba ce ya kawo nashi ta'wili kenan ina ganin abin da malai yake son ya ce kenan wa illa malai yace in ba haka ba fa huwa kal qawlu thani kenan kaman magana ce ta biyu ba su da bambanci kenan sai zaman to kaman wato durabu ta'diban yake nufi amma ina nufin ba abugun ta kwata kwata to wannan sai zaman to wani tawili ne yayi shine mallan yake son ya ce an gane ko al qawlu al akhir magana ta daban kenan ko al akhir annaha tujladu wato qabla al ihsan 100 wadansu malami sun ce za a yi mata bulala qabla al ihsan kafin ta yi aure 100 100 wa ba'dahu da bayan shi 50 bulala 50 kama huwa al-mashhur an daud wannan shine abin da ya shahara daga daud wa adhafu al-aqwal mafi raunin maganganu annaha tujladu qabla al-ihsan 50 cewa kafin ta yi aure ana mata bulala 50 wa turjamu ba'dahu amma in ta yi aure za a jefe ta kamar yadda ake jefe da wa huwa qawlu abi thawr shine magana ta abu al-thawr wa huwa da'ifun aidan wanda magana ita ma tana da rauni wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu bis-sawab Allah subhanahu wa ta'ala wato Allah madaukakin sarki kuma wanda yake ya tsarkaka madaukakin sarki shine mafi sani da dace da abinda addacewa kaga duk dai malam ya kawo maganganu na malamai to wannan mas'ala kin da yake tana da muhimmanci shi yasa na kawo ta saboda ƴan uwa su fahimci mas'ala ce mai maganganu da dama amma a gurguje abinda muke son mu ce anan duk da yake an ci bayan aure wato in ta yi aure bulala 50 idan bata taba yin aure ba za a yi mata bugun da rabtarwa me yasa ba za a kashe ta ba in ta yi aure domin qur'ani na ce fa idza uhsinna ko fa idza ahsanna fa in atayna bihasanatin fa alayhinna nisfu ma 'ala almuhsanati min al'adhab za a tuna da wato abin nan to me yasa suka ce a yi mata bulala 50 kenan busu ce ba a jefe ta rabi tunda rabin bai rabuwa akwai abin da qatiyyar da ya kamata ƴan uwa su fahimta karkashin wannan aya shine cewa ita baiwa ko bawa matsayin dukiya shike shi da ba matsayin dukiya yake ba shi yasa malamai suka yi sabani idan mutun ya kashe bawa ko idan misali mutun ya kashe bawa shin zai biya diyar bawan ne ko ko zai biya diyar da saboda bawa yana da sassa guda biyu a wani fage matsayin dukiya yake kayan saisuwa ne a wani fage matsayin dan adam yake to idan muka dauke shi matsayin dukiya sai mu ce to yanzu diyar shi ba diyar kuɗin sa za a biya domin kaya ne aka yi ma wani mutum asara sawa'an diyar shi ta fi ta tsada an gane ko koko ba ta kai ta tsada ba kawai za a hankalta ma matsayin kima yake waɗansu malamai suka ce a'a idan mutum ya kashe bawa kawai za a kalli ya kashe dan adam kawai za a ba da diyar ce ta dan adam cikin abin da magana ta ce kenan shi bawa sabani a akwai tsakankanin sa qiyasu shaba kamar yadda wani malamin nahwu suke kawo fukaha cewa kaman man malaman nahwu sun ce galibi ana amfani da ita lil aqidi ga abin da ke da hankali duk da yake galibi na ba ko da yaushe ba domin Allah ya ce wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma faminhum man yamshi ala batnihi daga cikin dabba akwai mai tafiya akan cikin sa kaga ba dan adam bake dan sannan kuma yusabbihu lillahi ma fis samawati ma fil ard abin da ke cikin samai da kasai na ma Allah tasbihi sai ce ma fis samawati ma fil ard alhali akwai abin da nan bai da hankali wanda a fuskar dan adam misali wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi babu abinda baya ma Allah tasbihi duwatsu suna ma Allah tasbihi to kaga ghairul uqala'i ne kuma an yi amfani da ma kinan wani lokaci ma ana amfani da ita ga abinda yake yana da hankali kuma ana amfani da ita ga abinda baya da hankali duk da yake dan adam kuma shi daga cikin abinda ke tasbihi ina fatan ana fahimta ta to kaga dai galibin man lil aqil ne galibin ma li ghairil aqil ne wannan kuma a wajen malaman nahwu da lugha ba wajen malaman aqida ba domin a wajen malaman aqida dukkan su aqidi ne don ba a cewa Allah abu kaza yana da hankali a wajen sa abu kaza bai da hankali duk abinda Allah ya magana yana fahimtar magana Allah subhanahu wa ta'ala ina fata ana fahimta ta domin Allah ya ce mu abu kasance ko kaza zai yi umurni Allah yi subhanahu wa ta'ala ya ce fa qala laha wal ard itiya taw'an aw karha qalat ataina ta'iin Allah ya ce musu mai da kasai ku zo suka zima Allah magana suka ce sun zo kenan kaga ghairul aqil na ana zance a wajen ka kai dan adam ko wajen lugha ba wajen Allah subhanahu wa ta'ala ba to sai suka ce in an ka ce man ana nufin lil aqil abinda yake da hankali galibi ma li ghairil aqil to dan adam idan ya haukace man zamu cewa kuma zamu cewa jaa man a'rifuhu ko jaa ma a'rifuhu idan mahaukaci yazo ya zauna ma za ka ce ko man tunda yazo bai da hankali to fukaha ce to haka bawa a wajen malaman fiqh shin za a dauke shi matsayin dan adam a biya diyar dan adam in an kashe shi ko za a kalli matsayin shi na bawa a kimanta nawa ne yake yi a biya shi wannan mai kayan to kenan da yake bawa matsayin dukiya yake kidan ba za a kashe shi ba domin akwai haƙƙin Allah akwai haƙƙin ni akwai haƙƙin bawa shine shi sai kayan sa ma'ana ko je yaki na musulmi da kafirai ya kamo kafiri yana matsayin dukiyarsa Allah ba zai kawo wato hukunci ba a kashe wannan bawansa kuma shi wanda ya mallaki bawan Allah ne shi ba ya zamanto yayi asara shi yasa su Allah bai ce a kashe su ba ita ce hikimar abinda malamai suka yi bayani kiran shari'a ba tana son mutum yayi asara dukiyarsa bane amma me yasa an ka ce ai masa ladabi kuma dukkan uqubatu shar'iyya nan ma akwai magana wadda musamman Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya kawo ta kuma kadiba cikin Ilajul Qur'an al-Karim lil Jarima na Abdullah bin Muhammad al-Amin al-Shanqiti dan wato al-Sheikh Muhammad al-Amin al-Shanqiti wanda dan sa ne shine rais na qismut tafsir a Jami'ar Madina kuma yana gabatar da tafsiri a Jami'ar Madina wanda suke nuna cewa malam ya kawo bayani cewa wato Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yana cewa dukkan haddi da shari'a ta ce ayi ai abinda ake bukata ba wai haddin ne ake so bane a azabtar da mutum a ana son ai maganin banna ne ashe haddin zina na bulala dari ko na kashewa haddin barawo a yanke hannu haddin kaza ai kaza dukkan su ana son ai maganin banna ne cikin al'umma domin idan aka bar mabannaci bai da wata doka to zai iya banna hatta da gwamnatocin da suke cewa dokar musulunci ta yi tsanani ko kaza babu gwamnatin da bata da gidan kasu idan da babu gidan kasu da kasashe ba za su sanu a duniya ba domin mutane ne masu cututtuka a cikin rayukansu suna son sai sun aika ta banna idan aka ce a bar su babu al'ummar da za ta rayuwa kuma idan duk gwamnatin duniya ƴan tawayen ta tana kama su waɗanda suke adawa da ita ko da a siyasance ne tana kama su ba ta bar su a fili ya za yi a ce wanda ya ma Allah ta'addanci shi bai da hukunci to muna son ƴan uwa su fahimci wannan mas'ala da kyau da abinda malamai suka faɗa wallahu ta'ala a'lam dan haka dai zance mafi inganci baiwa idan ta yi zina kamar yadda Qur'ani yace za a yi mata wato idan ta yi aure za a yi mata bulala 50 idan ba ta yi aure ba kuma za a yi mata haddi ma'ana za a yi mata ta'jiri buloli waɗanda sun ka dace da ita shine zance mafi dacewa wallahu ta'ala a'lam mas'ala ce mai muhimmanci ina ganin shi yasa ni kawo ta duk da yake tana da tsawo muna fatan dai ƴan uwa insha Allah ta'ala sun fahimci bayanin kuma mutum zai iya koma cikin tafsiri na Ibn Kathir da kuma tafasir na ayatul ahkam da dama ya kalle su yayi muqarana ya ga wani ra'ayi ne yafi dacewa ba na ce dole ba ra'ayin da ni zaba ko jamhuri suka zaba sai mutum ya zabe shi ba haka bane a'a mas'ala ce ta ilimi ta karatu kai ka zabe wanda kake ganin yafi kuma ka bada dalilai dalilin da yasa kai ka zabe wannan ra'ayi wallahu ta'ala a'lam sai mu je mas'alan mu ta gaba za mu dawo ne a cikin wato littafin as'ilatul qur'anil karim wa ajwibatuha na muhammad bin abi bakr bin abdul qadir ar-razi domin shi ya kawo a karkashin aya ta 25 a cikin suratul nisa bayan wannan magana ta mai dafu'i hamil ittirab an ayatul kitab a mas'ala ta 150 wato da hudu an gane ko a shafi na 161 a tab'a da take hannuna fa in qila malam yace idan aka ce kaifa qala ya akai Allah yace fi nikahil ima'i game da abin da ya shafi hukuncin mata waɗanda suke bayi fankihuhunna bi izni ahlihinna ko aure su da izinin ma'abutan su masu su kenan wa atuhunna ujurahunna kuma ku ba su ujurahunna ladaddakin su na ana nufin sadaki ba wai ana nufin ladaddaki ba irin kamar ladaka ruwa annisa wannan aya tana cikin sutun nisa aya ta 25 malam yace wal mahru shi ko sadaki milkul maula wato mallaka ce ta mai gidan ita baiwar wa innama yajibu taslimuhu ila al maula la ila al ama wajibi ne a bada shi ga shi mai gidan ba wai a bada shi zuwa ga ita baiwar ba malam yace kulna amsar da zamu bayar lamma kanatil ama lokacin da baiwa ta kasance wa ma fi yadiha da abin da ke hannunta milkul maula an gane ko milkal maula wato milki ne mallaka ce ta mai gidanta malam yace kana ada'uhu ilaiha zai zamanto bada sadakin izuwa gare ta ka ada'ihi ila al maula kama an bashi al-maula mai gidanta ne tunda duk abin da ya shigo hannunta karshe zai koma ne ga mai gidanta asani mallan yace waɗansu malamai suka ce abinda ake nufi anna ma'anahu ma'anarsa wa atu mawalihinna ujurahunna ku ba masu gidajen su sadakin su bi tariqi hafil mudaf ta hanya an shafe mudaf domin akwai cikin larabci lokacin da za a shafe mudaf a kawo mudafun ilayhi maqamuhu ina fata ana fahimta ta wannan yana da yawa a cikin alqur'ani mai girma wanda waɗansu malamai suke cewa in cikin hukuncin fiqhuna wato utliqa zat wa urida bihi halun min ahwaliha ko hukmun min ahkamiha inda Allah ya ce hurrimat alaikum ummahatukum an haramta muku iyayenku to kaga wannan ya nuna magana da mahaifiyarka ta haramta kallonta ya haramta cin abinci tare da ita ya haramta komai ya haramta amma sai malamai suka ce a an shafe nikahu hurrima alaikum nikahu ummahatikum an haramta muku auren iyayenku ake nufi ba wai kawai ba an haramta muku komai da komai to nan ma da anka ce wa atuhunna ujurahunna kidan wa atu mawalihinna sai aka shafe mawali sai anka ce wa atuhunna kidan cikin qur'ani kuma yana da yawa wannan ya kamata mu fahimce shi mas'ala ta gaba har yanzu mas'ala ce ta 155 a cikin aya ta 25 a cikin suratul nisa a cikin as'ilatul qur'anil karim wa ajwibatuha na muhammad bin abi bakr bin abdul qadir ar-razi malam yace fa in qila idan aka ce kaifa qala ya akai Allah ce zalika liman khashiyal anata minkum, saukin da aka yi na mutun ya auri baiwa wadda aka mamma idan bai samu ikon auren iya ba wadda take mumina, kinan ya auri baiwa wadda take mumina in bai samu daman auren wato iya ba musulma ko iya ta ahlul kitabi, to babu laifi ya auri iya wadda take mumina wanda akwai sabani. Wadansu malamai suna ganin ko akwai hali mutum in yafi kaunar baiwar zai iya aurenta, amma malamai da dama sun saba ma wannan kadiba cikin tafsir karkashin wa mallam yastata minkum qawlan an yanki hal muhsanatil mu'minat famimma malakat aymanukum min fatiyatikum al mu'minat. Akwai maganganu da dama. Malam yace wa jawazu nikahil amati thabitun min ghairi khawfin anat, auren wato baiwa thabitun ya tabbata min ghairi khawfin anat, ko da mutum bai tsoron al'anat. Al'anat na ana nufin wato zina, dun da kalmata al'anat wani lokaci tana nufin al-mashaqqa wahala. Walau sha Allah la a'natakum inna Allah azizun hakim, da Allah ya so da ya tsananta muku kinan. Min ghairi khawfil anati inda ba'd al-ulama, amma mala yace a wajen wadansu malamai kenan ba duka ba. Kaga adalci na ilimi inda ba'd al-ulama, wani in ya kawo masala ko da ya san akwai sabani bai fada, ko da ya kawo dalil kuma ya san akwai sabani ya kawo sabanin, sai ya kawo dalilan da shi ra'ayin da yake so, sai ya kawo dalilai na waɗancan waɗanda suka saba mishi saboda yana son a dauki ra'ayinsa. Wannan amana ce ta ilimi, dole sai mun kula da ita ƴan uwa musulmi. Allah ya kyauta. Malam yace kulna za mu ce fihi idmar, wato akwai abin da aka boyi idmar kamar kalma da aka shafi, taqdiruhu za mu ce zalika aswabu wa aslahu liman khashiya al'anata minkum, kinan wannan shine aswabu mafi dacewa, wa aslahu mafi inganci, liman khashiya al'anata ga wanda yaji tsoron fadawa daga zina minkum daga cikinku. Fayakunu shartan, sai ya zamanto sharti ne lima huwa al-arshadu, lima huwa al-arshadu ga abin da ya fi zama shiryayye, wa aslahu kuma ya fi inganci, kama fi qaulihi ta'ala kamar yadda Allah ya faɗa, fa in fakatibuhum in alimtum fihim khaira, a cikin suratul nur aya ta 33 inda Allah ya yi zancen bayi waɗanda in kuna ganin akwai abin nan salaha tare da su kuna iya kuyi musu mukataba. Kinan walladhina yabtaguna alkitaba mimma malakat aymanukum, waɗanda suke son kataba daga cikin bayanku. Kataba shine ka sanya ma bawa wani abu, kace to yanzu na entar da kai amma da sharadi zaka biya ni duk wata ka kawo min kaza haka fanshi kanka, shi ake kira mukataba. To waɗanda Allah ya ce fakatibuhum, kuyi musu mukataba, in alimtum fihim khaira, in kuna ganin akwai alkhairi tare da su, in kuna ganin akwai alkhairi tare da su. Sai waɗansu malamai suka ce shi wannan ko da babu alkhairi tare da su, ma'ana kuna ganin cewa ba mutane ne na gari ba, amma mallakar kansu zai taimaka musu game da wato addini, ba dole bane kuna iya wato kudan sallame su, kinan ba abu ne wanda yake wajibi ba. Kinan nan umurni ne Allah ya yi na irshadi, ma'ana na ya shiryar da kai, amma ba dan ya wajibta maka ba. Duk da yake wasu malamai su tafi cewa matsayin wajibi yake, in dai an fahimci akwai alkhairi tare da su, musulunci baya son bauta. Me yasa musulunci bai kwace bawa daga gare ka ba, alhali bawon ka ne bayan ya musulunta? A'a, saboda can da ya kasance kafiri har aka yaki aka karbo shi, shi yasa ya ci gaba da zama bawa sai ya fanshi kansa. Malam to shi abinda ya kawo kenan na cewa zalika liman khashiya al'anata minkum, kenan auren baiwa wadda take mumina. An gane ko? Idan mutum bai samu daman auren ƴa mumina ba, kuma bai samu daman auren ƴa ta ahlul kitabi ba, to zai iya yin wato auri baiwa mumina, amma liman khashiya al'anata minkum, ga wanda ya ji tsoro. To waɗansu malamai sun ce a ko wanda bai ji tsoro ba zai iya aurenta. Ina fata an fahimce ni, idan bai samu waɗancan ba, kinan idan baya da aure zai iya aurenta. Ina fata an fahimce ni. To wannan kuma akwai maganganu tare da shi. Duk da yake ƙarshen aya Allah ya ce wa an tasbiru khairul lakum, ku yi haƙuri shine fi alkhairi gare ku, ma'ana ku ne kenan ku je ku yi azumi da ku aure baiwa. Domin idan mutum ya aure baiwa, ƴaƴanta za su zamanto bayi, kana ɗa kuma ƴaƴanka su zamanto bayi, domin ɗa shina bin mahaifiyar shi ne ta fuskar bauta ya zamanto bawa. Shi yasa Qur'ani ya ce yin haƙuri shi fi alkhairi, ma'ana kenan ka yi haƙuri ba wai ka je ka yi zina ba. A'a, kai haƙuri ka ci gaba da azumi kamar yadda manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin hadisi na Abdullah ibn Mas'ud ya nuna, man istata'a minkum ya ma'ashar shabab, man istata'a minkum alba'a falyatazawwaj, kinan ya ku taron matasa wanda ya samu alba'a. Wadansu malamai sun fassara ba'a da ikon ciyar da mace, wadansu suka ce alba'a wato saduwa, ikon saduwa da mace. Duk dai sai a hada alba'a dai, akwai maganganu da dama kadiba cikin shuruh na sahih Muslim, abinda da sahihul Bukhari an yi mata fassarori daban-daban. An gane ko? Ma'ana dai ana nufin ba'a nan, ba'a da alhamza, domin an ce alba'u da ainun ana nufin wato tsawon abin da kai wato mu ce kirji ɗaya ko gaba ɗaya. Alba'u an gane ko to amma nan ba a nan da alhamza ne an nufin wanda ya samu iko kana da ikon daukar nauyin mace da inda zaka ajiye ta sannan kuma kana da abincin da zaka bata kuma kana iya kunciya da ita ba wai kawai zaka kawo ta ne ba kana da ciwon da ba zaka iya saruwa da ita ba ka cutar da ita kenan wa an tasbiru khairul lakum fayace fa innahu ahsanu lil farj domin shi auren nan yafi kare farji wa aghaddu lil basar kuma shi yafi kare gani ma'ana mutun ya kauda gani ya sa mutun ya kauda ganin sa wa man lam yastata fa alayhi bis sawm wanda bai samu iko ba sai yayi azumi wannan hadisi yana cikin sahihul bukhari da muslim kenan wannan ya nuna cewa yin hakurin shi yafi kenan kai azumi ba wai kawai kai hakuri ba ka zauna cikin bala'i a'a kai azumi akwai magani wanda shari'a ta baka don kakka kai ƴaƴanka ga bauta mas'aloli ne masu hatsari a cikin shari'ar musulunci wanda kuma dole bayanin su an kai ga mas'ala dole komi nauyin ta za a danyi bayanin ta gurgurdon abin da Allah subhanahu wataala ya hore muna mas'alar mu ta gaba sai mas'ala ce wato ta abin nan ta gaba dukkan malaman guda biyu sun kawo ta dan haka zamu ci gaba da littafin da muke akan sa dan yafi sauki wajen binci wato bin mas'ala zamu ci gaba cikin littafin as'ilatul qur'an al-karim wa ajibatuha na muhammad bin abi bakr bin abd al-qadir ar-razi a karkashin mas'ala ta 156 malam yace fa in qila idan aka ce kaifa qala ya akai Allah yace yuridu Allahu li yubayyana lakum Allah yana son ya bayyana muku aya ta 26 a cikin suratul nisa wal irada ita ko irada in an ce nufi ko niyya innama tuqranu bi an yuqal an gane ko ana hada ta ne bi an yuqal ana cewa yuridu an yaf'al yana son ya aikata wa qala Allahu ta'ala kuma Allah yace yuridu Allahu an yukhaffifa ankum Allah yana son ya saukaka muku a aya ta 28 a cikin suratul nisa qulna zamu ce qad warada fil kitabil aziz yazo a cikin littafi mai girma allamu bi ma'ana an lamun tana zakkuwa bi ma'ana an ina fata an fahimci ni kasiran so da yawa qala Allahu ta'ala Allah yace wa umirtu li a'dila bainakum a cikin suratul shura aya ta 15 Allah ce an manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kace an umurce ni wato in yi adalci li a'dila bainakum in yi adalci tsakankanin ku wa qala Allah ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa umirna linuslima li rabbil alamin aya ta 71 a cikin suratul an'am wa umirna an umurce mu linuslima mu miƙa wuya li rabbil alamin wa qala ta'ala fi mawdhi'in akhar wani wuri kuma Allah yace yuriduna li yutfi'u su kafirai suna so li yutfi'u an gane ko don saboda su wato abin nan bice hasken gaskiya kenan domin al-itfa shine kashe wuta hasken musulunci ana son a bice shi kenan suratul saf aya ta 8 fakadhalika hun hadha nan ma haka nan ne abin da ake nufi kenan nan malam yana son ya nuna maka cewa wani lokaci an ga dama a kawo an wani lokaci an ga dama a kawo lamun duka suna iya tafiya guda to kaga ma malam bai kawo ba a cikin suratul tauba ma Allah ya kawo wannan qarara yuriduna an yutfi'u nurallahi bi afwahihim kaga ni suna so can cikin sufi yace yuriduna li yutfi'u a cikin tauba yace yuriduna an yutfi'u nurallahi bi afwahihim wanda yake nuna maka cikin qur'ani duka ana iya amfani da su kenan a larabci ana iya kawo wa lamun ana iya nufin wato lamun kenan tana matsayin an ina fatan an fahimce ni wanda kuma malama har da alqur'ani suke cewa irin waɗannan ayoyin sai mutun yayi hattara wajen fahimtar su shine cewa a tsakanin suratul tauba da suratul saf yuriduna an yutfi'u nurallahi bi afwahihim da an suratul tauba yuriduna li yutfi'u nurallahi bi afwahihim suratul saf wa ya'ba Allahu illa an yutimma nurahu a cikin suratul sawba tauba a cikin suratul saffi wallahu mutimmu wato nurihi ko wallahu mutimmun nurahu a wadansu kira'o'i gira biyu ka gane ko can kuma wa ya'ba Allahu illa an yutimma nurahu a cikin suratul tauba sai walau karihal kafirun da walau karihal mushrikun to shi ku wadannan zaka rike su da ka'ida ta harufan hija wato kafiruna shi ya gabaci mushrikuna sai ka ce kam in ka ce kam in ka zo daidai su sai ka san cewa kafun ta gabaci mimun kenan kam alkafu kafirun walau karihal kafirun almimu mushrikun walau karihal mushrikun haka zaka yi ka rike har da su kamar yadda malamai sun ka fada a rumuz hifz na alqur'ani mai girma mas'alar mu ga dukkan alamu ita a ta karshe ina gani saboda halin lokaci zamu dawo cikin daf'u ihamil ittirab an ayatil kitab na Sheikh Muhammad al-Amin al-Shanqiti al-Allamah al-Qur'ani yake cewa qauluhu ta'ala fadar Allah subhanahu wa ta'ala yuridu Allahu li yubayyana lakum Allah yana son ya bayyana muku wa yahdiyakum sunan alladhina min qablikum Allah yana son ya shiryar da ku hanyar waɗanda suka gabace ku aya ta 26 a cikin suratul nisa malam yace hadhihi al-aya wannan aya tadullu bi zahiriha da zahirinta tana nuna ala anna shar'a man qablana shar'un lana duk abinda anka shar'anta mu mu gabatan mu shari'a ne gare mu don ya ce wa yahdiyakum sunan alladhina min qablikum Allah ya shiryar da ku hanya waɗanda suka gabace ku addini muka ce ɗaya ne akida ɗaya ce amma shari'o'i ne suka bambanta wa nadhiruha tamkar irin wannan aya qauluhu ta'ala fadar Allah subhanahu wa ta'ala ulaika alladhina hada Allah annabawa da Allah ya jiro a cikin suratu wato al-an'am wadancan su ne inda Allah ya shiryar inda Allah ya ce wa tilka hujjatuna atainaha ibrahima ala qaumi narfa'u darajatin man nasha inna rabbaka hakimun alim wa wahabna lahu ishaqa wa yaqub kullan hadaina wa nuhan hadaina min qabl wa min dhurriyyatihi daawuda wa sulaymana wa ayyuba wa yusufa wa musa wa harun wa kadhalika najzi al-muhsinin wa zakariya wa yahya wa isa wa ilyas kullun min as-salihin wa isma'ila wal yasa'a wa yunus wa luta wa kullun faddalna ala al-alamin wa min abaihim wa dhurriyyatihim wa ikhwanihim wa ijtabainahum wa hadainahum ila siratin mustaqim dhalika hudallahi yahdi bihi man yasha وإلى ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده آية 90 أنن سورة الأنعام na kawo wadannan ayoyin ba dan saboda malam bai kawo su ba amma dan saboda mu fahimci mas'alar shi yasa na kawo ayoyin ba dan mun fi malam ilimi ba malam yace wa qad ja'at ayatun ukhra wata aya ta zo tadullu ala khilafi dhalika wanda take nuna sabanin wannan ma'ana da wannan aya ta nuna a zahiri kinan hiya qawluhu ta'ala fadar Allah subhanahu wa ta'ala likullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja dukkan ku mun sanya muku shir'atan shari'a wa minhajan da fage na shari'a hanya ta farki kinan godabi na shari'a Suratul Ma'ida aya ta 48 wannan da nuna shari'a ta bambanta malam yace wa wajhul jam'i bayna dhalika mukhtalafun fihi ikhtilafan mabniyan ala ikhtilafi fi hukmi hadhihi almas'ala yadda an malamai sun ka hada wannan ayoyin wato an yi sabani wajen yadda za a hadawa shi kanshi hadin malamai sun yi sabani saboda kallon asalin yadda wato mas'alar take malam yace fa jamhurul ulama jamhuri na malamai sun tafi cewa ala anna shar'a man qablana shari'a wadanda suka gabace mu in sabata bi shar'ina in ya tabbata a shari'an mu fa huwa shar'un lana to shari'a in sabata bi shar'ina fa huwa shar'un lana shari'a ce ta mu malam yadulla dalilun min shar'ina ala naskhihi wato sai in ba an samu dalilin da ya shafe shi ba li annahu ma dhukira lana fi shar'ina illa li ajli i'tibari wal amal domin ba a ambace shi a cikin shari'an mu ba sai dan mu yi aiki da shi mu i'tibar mu hankalce shi wal amal kuma mu yi aiki da shi kenan suna ganin cewa in an ka abbaci an gane ko shari'a ta mu kuma ya tabbata a cikin shari'a mu to shikenan sai mu yi aiki da shi wa ala hadha alqaul malam yace akan wannan zamu ci fa wajhul jam'i yadda zamu hadawa bainal ayati ne tsakanin ayoyi anna ma'ana qaulihi ma'anar fadar Allah subhanahu wa ta'ala likullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja dukkan ku mun sanya muku shari'a da tafarki na hanya ko hanya anna shara'i'a ar-rusuli shari'o cewa shari'o'in manzanni rubbama yunsakhu fi ba'dihha hukmun tana yiwa cikin sashin su a shafe wani hukunci kana fi ghairiha wanda ya kasance cikin waninta aw yuzadu fi ba'dihha hukmun lam yakun fi ghairiha ko ko in Allah ya ga dama ya kara wani hukunci wanda babu shi a cikin ta malam yace fa shir'atu an gane ko ana cewa ash-shari'a inji malamai ana cewa wato ash-shir'a an gane ko ko ash-shari'a wash-shir'atu fash-shir'atu ita shari'a idan imma bi ziyadati ahkamin ana nufin dan a ƙara wani hukunci lam takun mashru'atun qablu wanda can ba a shar'anta shi ba wa imma bi naskhi shay'in kana mashru'an qablu ko ko a shafe wani abu wanda ya kasance can gabani kidan ba ana nufin shafewa kullum ba tana yiwa ƙari fatakunul ayatu sai wannan aya ta zamanto la dalila fiha babu wani dalili a cikin ta ala anna ma sabata bi shar'ina cewa abin da ya tabbata a cikin shari'a mu annahu kana shar'an liman qablana cewa ya zamanto shari'a daga wanda suka gabace mu kidan tana yiwa ma muni aka kawo washi walam yumsakh annahu laysa min shar'ina ba wai an shahe shi bane dan saboda yana daga cikin shari'a mu li anna ziyadata ma lam yakun qablu domin a ƙara abin da babu shi aw naskha ma kana min qablu ko a shafe abin da akwai shi can gaba kilahuma laysa min mahallin niza bai daga cikin inda malamai suke sabani kenan ma'ana idan an ƙara wani abu su ba su da shi bai daga cikin abin da aya take magana kan shi ko kuma an shafe abin da ya kasance gabani nan ma ba inda ake sabani bane domin tun nasu ya riga ya nuna an shafe shi ai shikenan ba mu aiki da shi in kuma mu kadai ne addashi to ai su da sun wuce babu zance a tattauna akan shi malam yace wa amma alal qawli shafi'i wa mawafaqahu amma akan magana ta Imam Shafi'i da wadanda suka bi shi ko suka dace da maganar sa anna shar'a man qablana cewa shari'a wadanda suka gabace mu laysa shar'an lana ba shari'a mu bace illa bi nassin min shar'ina sai an samu nassin da ya tabbatar da shi annahu mashru'un lana cewa an ce shari'a ne gare mu kina ai an ambace shi ba a ce mu an shar'anta mu ne ba koda an ambace shi shi a wajen ba mu Shafi'i ba shari'a bane gare mu sai an samu nassi ya ce ku bi shi fa wajhul jam'i malan yace to yadda za a yi a hada annal murada bi sunani man qablana cewa abinda ake nufi da sunnoni wanda suka gabace mu wa bil huda da kuma shari'a fi qaulihi wanda Allah ce ulaika alladhina hada Allah wadancan annabawan su ne Allah ya shiryar da su ko Allah ya shiryar da su aya ta 90 a cikin suratu al-an'am usuluddin allati hiya at-tauhid su a wajen su ana nufin tauhidi ake nufi Allah ya shiryar da su akan tauhidi lal furu'ul amaliyya ba ana nufin rassa na aiki ba al-furu' shine malamai suke cewa huru'a ilimin huru'a ba wai sashe ba kenan bi dalili qaulihi ta'ala domin ita shari'a sashe ce daga tauhidi duk abinda anka gina ba akan tauhidi ba ya ruguje bi dalili qaulihi ta'ala saboda fadar Allah subhanahu wata'ala likullin ja'alna minkum shari'atan wa minhaja kowani an sanya mishi shari'a kuma an sanya mishi manhaji tafarki na wato hukumce hukumce al-maida aya ta 48 suratul maida malan yace walakin hadha al-jam' sai dai wannan hadawa allazi zahabat ilayhi shafi'iyya wanda shafi'iyya suka tafi akan shi kenan yaridu alayhi ma rawahu al-bukhari zai ci karo kenan da abinda imam al-bukhari yayi riwaya fi sahihihi fi tafsiri suratu sa'd akan tafsiri a cikin suratu sa'd wace cikin tafsiri a cikin suratu sa'd an mujahid daga mujahid annahu sa'al ibn abbas ya tambayi ibn abbas min aina ukhidhat as-sajdatu fi sa'd a ina ka samu sajada a cikin suratu sa'd fa qala ibn abbas Ibn Abbas ya ce wa min zurriyatihi Dawuda kenan ya kafa hujja da ayat da zuwa cikin suratul Ali Imran wanda anka ce wa min zurriyatihi Dawuda Dawuda yana cikin zuriya ta Annabi Ibrahim ha anka ce ulaika alladhina hada Allah wadanna Allah ya shirye da su fa bi hudahu muqtadi kai koyi da shiryar su an gane ko kuma Annabi Dawuda yana daga ciki kuma can sujjadar Annabi Dawuda yayi a cikin suratul Sad wa dhanna Dawudu annama fatannahu fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa anab kharra raki'an ana nufin ya fadi yana mai sujjada ba wai ruku'i ba wanda wani lokaci ma cikin hadisi kaje an ce sajdatan ana nufin wato ruku'i da sujjada ba ana nufin sujjada ita kadai ba fasajada ha Dawud sai Dawud yayi wannan sujjada fasajada ha Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wannan sujjada wa ma'lumun abu ne sananne anna sujudat tilawa yun sujjada ta tilawa min al-furu'i la min al-usul an gane ko tana daga cikin far'o'i na shari'a ba daga cikin usul na shari'a take ba kenan sajada ai ba ta daga cikin aqida wa qad bayyana ibn abbas radiyallahu anhuma ibn abbas ya bayyana anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam cewa manzon Allah sallallahu alayhi wa sallam sajada ha yayi wannan sujada iqtida'an bi dauda yayi koyi da annabi daud wa qad bayyanat hadhihi al-mas'ala wa qad bayyantu hadhihi al-mas'ala mallan yace na bayyana wannan mas'ala bayanan shafiyan bayani mai warkarwa fi rihlati a cikin rihlata kinan wani littafi da an kasa rihlatun ila baitillahi alharam na al-sheikh muhammad al-amin al-shanqiti mutun ya diba falidhalika ikhtasartuha huna shi yasa anan da takaitar da ita ina fata an fahimce ni to wannan shine abinda bala yake son ya ce kenan wadansu sun doki cewa sunan allazina min qablikum aqida ake nufi wadansu sun doki cewa sunan allazina min qablikum ana nufin furu'ush shari'a amma shi furu'ush shari'a abinda yazo a cikin shari'an mu su cikin shari'a su an fade shi cikin tamu an fade shi babu matsala ai shari'a mu ne tunda an ce mu yi aiki da shi abinda yazo cikin shari'a su an kace an shafe shi babu matsala ba sai mu yi aiki da shi ba abinda yazo ba a ce cikin shari'a su ba a ce mu yi aiki ba a ce mu yi aiki da shi ba kuma ba a ce an shafe shi ba nan akai sabani malamai suka ce kuma zanci mafi inganci ai aiki da shi don Allah ya ce mu hankalci kisoshin su laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab ma kana hadithan yuftara akwai abin daukan lura kenan da wannan zamu dauki wannan mas'ala na ƙarshen abin da yake son in ce saboda lokaci yana dohomanmu inda malam ya kawo yuridullahu li yubayyana lakum ya kawo kuma ya ce Allah ya ce yuridullahu an yukhaffifa ankum kaga yayi amfani da lamun kuma yayi amfani da an a cikin as'ilatul qur'anil karim wa ajibatuha sannan abinda shi malam mai dafu ya hamil ittirab an ayatul kitab ya ce sujada tana daga cikin furu' yana nufin sujudut tilawa hukumcinta yana daga cikin furu'ush shari'a amma hukumcin sujada na yin sujada ga Allah ko ba ga Allah ba yana daga cikin abin tauhidi yana daga cikin usul kenan nan ce zaman to nan ana nufin yin sujada ga Allah an gane ko abuna wanda kina da alaka da aqida domin ba a yi mu kowa sujada in ba Allah ba amma na nufin wannan sujada da Annabi Dawud ya yi tunda duk ga Allah ne suka yi sujada shin hukumcin ta ya shafe mu ko bai shafe mu ba shine ake nufin yana daga cikin al-furu' dan ka wani mutum ya sa tsammanin mallan baya ganin cewa yin sujada ba matsayin abu ne wanda kina da mas'ala da ta aqida ba ta wata fuska ce mallan yake magana kan mutum ya fahimci maganar ba daidai ba insha Allah ta'ala wannan shine abinda ya kamata mu faɗa kuma da anka ce rihla mallan yana da rihla guda biyu akwai rihlatun ila baitillahi alharam akwai rihlatun ila ifriqiya wadda rihlatun ila baitillahi alharam lokacin da malan ya taso daga kasar su ta Mauritania ya je kasar Saudiya har Allah ya zaman sa a kasar Saudiya shi ko rihlatun ila afriqiya bayan ya zamana a kasar Saudiya wani lokaci suka ga ya kamata su je a Afrika su gabatar da muhadarori an taskance wadansu muhadarori nashi har an rubuta su suna nan a cikin mawsu'ata ash-shanqiti wadda ana sayar da ita a kasar Saudiya kuma tana da dan sauki saboda mu'assasatu rajihi ta dauki nauyin ta mai so zai sai wannan mawsu'a ya ga mu'allafat na malan galibi wadanda ya a Saudiya wadanda suke suna da amfani kwarai da gaske yan uwa musulmi wannan shine abin da lokaci zai bamu sai darasin mu na gaba insha Allah ta'ala in Allah ya bamu iko akwai rayuwa zamu zo mu ci gaba da darasi da iznin Allah abinda muka faɗa zaman to daidai Allah shi bamu lada wanda mun kai kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta muna subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.